daga nan birnin Washington da ke gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 1625 da kuma 60. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar Viewer Africa na zangon FM akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma Niyar da ke birnin Kunni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi, baya ga kodayaushe za a iya samun mu a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanku da sake saduwa da ku a cikin shirin mu na hantsi wanda ke zuwa muku da karfe 8 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato 7 na safe kenan agogon Ghana, 3 na dare a nan Washington DC. Muhammad Lalo ne tare da Sarfilu Hashim Gumel muka sake dawowa a daidai wannan lokaci. Inda za ku ji cewa hukumar da ke sarrafa hannayen jari a Najeriya ta gina tare da mika wata makarantar primary a birnin Maiduguri da nufin tallafawa wajen farfado da harkar ilimi da ta samu na kasu da yin rikicin Boko Haram kuma tuni har dalibai sun fara daukan darasi.
Ana koyar da mathematics, English, basic science, head education.
Baya ga haka muna tafa da rahoto kan wani taron kananan ƴan kasuwa da ofishin jakadancin Amurka ya shirya a birnin Kano. Sannan kamar kowace rana Alhamis, Usman Ahmad Kabara zai shigo da shirin sa na kasa ba kasawa ba, baya ga sharhin jaridan kasar Ghana da zamu kawo muku. Amma da farko ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. A jiya Laraba, sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya faɗi cewa yana daura laifukan dukkan tashin hankalin da ke faruwa a Myanmar kan shugabannin sojan kasar. Yan kabilar Rohingya sama da rabin miliyan suka tsallaka iyaka zuwa kasar Bangladesh da ke makwabtaka da Myanmar a makon nan. Mutanen da yana gujewa gallazawa da sojojin Burma ke yi musu bayan da ƴan tawayar Rohingya suka kai wa jami'an tsaron kasar hari. Fatattakar da ake wa ƴan Rohingya wadda ta yi sanadiyar kisan ƙare dangi ta janyo suka da Allah wadai daga ƙasashen duniya. Duk da yake har zuwa yanzu hukumomin Myanmar na ci gaba da musanta tashin hankalin da ke faruwa a ƙasar. Jawabin sakataren Tillerson na zuwa ne bayan wani rahoton ƙungiyar kare ƴancin bil'adama ta Amnesty International wanda cikinsa take zargin jami'an tsaron Myanmar da cin zarafin ƴan ƙabilar Rohingya. Rahoton wanda aka hada shi ta hanyar yi wa ƴan gurin hijira ri tambayoyi na cewa jami'an tsaron sun harbe ɗaruruwan ƴan Rohingya da ke ƙoƙarin guduwa daga ƙauyukansu. Suka kuma ƙone tsofaffi da marasa lafiyan da ba za su iya guduwa ba.
Dabban mutane sun dunguma a kan titunan birnin Mogadishu da kuma wasu manyan biranen Somalia a jiya Laraba. Suna Allah wadai da waɗanda suka kai mummunan harin da ya kashe kusan mutane 300 tare da raunata mutane fiye da 400. Zanga-zangar da aka yi a birnin Mogadishu na zuwa ne a matsayin mayar da martani akan kiran da magajin garin Mogadishu ya yi na gudanar da babban gangami don yiwa waɗanda aka kashe da waɗanda suka jikkata a harin bom na mota da aka kai ranar Asabar ɗin da ta gabata addu'o'i. Wanda gwamnatin kasar ta dora lakinsa akan kungiyar Al-Shabab. Gabanin gangamin wasu matasa maza sanye da jan rawuna sun tilasta masu sana'o'i rufe guraren kasuwancinsu. Masu zanga-zangar da suka yi ta faɗin Allah wadan makiya, Allah wadan ƴan kungiyar Al-Shabab da ƙarfi daga baya kuma sun taru a filin wasan ƙwallon ƙafa na birnin Banadir inda shugaban kasar da wasu jami'ansa suka haɗu da su. Shugaban kasar ta Somalia Muhammad Abdullahi Muhammad ya yi kira ga ƴan kasar da su yi shirin abin da ya kira yaƙi da kungiyar ta Al-Shabab.
To ana shan labaran duniya ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wata wakiliyar hukumar zaben kasar Kenya ta yi murabus a mako daya kafin a sake zaben shugaban kasa da ake shirin yi, abin da ya ƙara rura wutar rikicin siyasar kasar da ke a gabashin Afirka. Rosalind Akombe ta fitar da wata sanarwa daga birnin Washington a jiya Laraba. Tana mai cewa zaben da ake shirin yi ranar 26 ga watan Oktoba ba zai cimma mizanin da ake fatan gani ba a zaman sahihin zabe. Akombe ta faɗa wa BBC cewa ta gurda da Kenya ne bayan barazanar da aka yi ta yi wa rayuwarta. Shugaban kasar Kenya Uhuru Kenyatta shi ne ya lashe zaben da aka yi ranar 8 ga watan Agusta, amma kusan wata guda bayan zaben ko alƙalin kotun kolin kasar ta soke sakamakon zaben saboda hukumar zabe ta tafka kurakurai. Kundin tsarin mulkin Kenya ya bayar da kwanaki 60 a sake gudanar da zabe bayan soke shi. Amma kuma sake zaben ya shiga wani hali tun makon da ya gabata lokacin da ɗan takarar jam'iyyar adawa Raila Odinga ya cire kansa daga zaben sai dai kuma duk da cewa ya janye kansa a zaben hukumar zaben kasar ta ce ba za a cire sunan Odinga daga takardun zaben ba
shugaba Donald Trump ya musanta maganar da aka ce yayi wa matar wani sojin Amurka da aka kashe a jamhuriyar Niger yana mai cewa yana da shaidar cewa ƴan majalisar Florida kare ta yi na cewa shugaban ya faɗa wa matar sojan cewa sojan ya san abin da ya shiga ƴan majalisar dokokin Amurka din wanda ta fara fitar da maganar Frederica Wilson ta musanta bayanin shugaban kasar ta kuma ce tana da shaidar cewa maganar da ta faɗa gaskiya ce La David Johnson mai mukamin saji a rundunar sojin ta Amurka yana daga cikin sojoji hudu da aka kashe makonni biyu da suka gabata a kusa da iyakar kasar Niger da Mali bayan da aka kai musu harin kwantan bauna wanda aka yi imanin mayakan kungiyar IS ne suka kai shi Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC To ofishin jakadancin Amurka dake Najeriya ya shirya wani taro na masu kananan sanayoyi a jihar Kano domin jin bahasun su dangane da harkokin kasuwancin su da zumman lalubo hanyoyin da za a bunkasa harkokin kasuwanci a arewacin Najeriya Daga Kano ga rahoton Mahmud Ibrahim Kwari
I think for me it's very exciting to hear the word about what
Mr. David Young kenan babban jami'in diplomasiya ofishin jakadancin Amurka dake Abuja Najeriya da ya jagoranci taron yake bayyana farin ciki kan yadda ya ji bukatun masu kananan sana'o'i da kuma yadda za a tallafa musu suraya sana'o'in su da harkokin su na tallata hajar da suka sarrafa batutuwan da suka mamaye ajandar taron sun hada da batun lantarki da samar da kyakkyawan yanayin gudanar da al'amura da nagartattun manufofi da tsare-tsaren gwamnati da ilmantar da 'yan kasa da ba su horo kan hanyoyin haɓaka kananan sana'o'i da lamuran saka jari a tsakanin al'umma baya ga waɗannan matsaloli Hajiya Aisha Kwaku guda cikin waɗanda suka yi jawabi a yayin taron ta ce rashin fitar da jadawali na daga cikin kalubalen bunkasa sana'o'i a lardin arewacin Najeriya
ka so ma da naira 1000 kana so ya kasance kana da kaman 10,000 ne nan da shekara daya a'a kana da ma'aikata guda biyu a'a kana so ka kara su ne ku zama kaman guda 10 to ya zaka yi tallan business ɗinka nan ya kamata ka tsara kai tunanin komai akan business ɗin
shi kuwa barista Ali Jamilu Alhassan wani lawaya mai zaman kansa cewa yake
wanda shi mataimakin shugaban ofishin jakadancin yake cewa ba wai wani ne zai kawo gudunmawa ya baka ko ya dauko kuɗi ya baka dan kai ba a'a daga jikinka ne zaka nuna kwazanka da hobbasanka kafin wani gane ya yi ba
bakin mahallata taron da ya zo wuri guda wajen bukatar hada karfi da karfe tsakanin al'umma da gwamnati da kungiyoyin tallafi na ciki da wajen Najeriya domin ceto arewacin Najeriya daga yanayin fatara ta yadda za a murkushe miyagun ayyuka a lardin Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Najeriya
to a gaida Mahmud hukumar da ke sarrafa hannayen jari a Najeriya ta gina wata makarantar primary a birnin Maiduguri dake jihar Borno da nufin tallafawa wajen farfado da harkar ilimi da ta samu nakasu dalilin rikicin Boko Haram kuma tuni har dalibai sun fara daukan darasi ga Haruna Lodo biyu da karin bayani
an gina wannan makarantar ne dai a unguwar da ake kira Bulungutu Abuja dan baiwa mutan wannan unguwar damar sa ƴaƴan su a makarantu da su dai suna kokawa saboda rashin makarantar primary a wannan yanki wanda magunan jihar Borno kan Abdulkashir Tima ya ba wa wannan hukuma game da irin wannan taimako da ta yi
we selected the most depressed community
sun tuntuɓe mu inda muka zaba musu wannan wuri da ake kira Abujan Talakawa da kuma suka gina wannan makaranta ina da yakinin cewa wannan gidan ne na kwarai kuma abin yabawa ne
because the total number of Boko Haram
dole ne mu kara tsami dai yanzu haka ana da marayu a wannan jiha da suka tasar ma fiye da 52 da 311 don haka dole ne mu kula da waɗannan marayu in ba haka ba kuwa dan gaba ba za mu ji dadin abun ba
let's restructure the educational system
shi mutane na magana sake tsarin mulkin kasar nan kace abin da ya kamata shi ne mu sake tsara fasalin ilimi dan idan muka tsara fasalin ilimi komai zai daidaita kansa da kansa Mr. Oscar Onyema dai shine shugaban wannan hukuma na musayar hanyar jari din.
When we engaged with the
Yace lokacin da muka yi magana da jahar, mun fahimci cewa batun ilimi shine inda ya kamata mu shigo don mu bada tamu gudunmawa wajen haɓaka wannan fanni. Don haka shi yasa muka bada wannan gudunmawa da gina wannan makaranta.
We spent a little over 50 million.
Yace mun dai kashe kusan miliyan 50 wajen gina wannan nan azuzuwa guda tara. Kuma mun samu taimako daga wajen su abokan hurdan mu wanda suka taimaka mana wajen samar da uniform da dai wasu ababen karatu a wannan makaranta. To ko me waɗannan dalibai ke cewa ne game da wannan sabon makaranta?
A don mami.
Nan class nawa ne muke?
Class 1.
Me ake koyar da ku?
Ana koyar da mathematics.
Da me kuma?
English. Basic science. Head education. How was mami?
To yanzu kika fara zuwa makaranta?
Yau.
To Allah ya taimaka ko?
To wannan makarantar ya kunshi ɗaliban 'yan ƙasa da primary wato nursery da kuma waɗanda ke matakin karatun primary. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Haruna, kafin mu ci gaba bari mu wataya da wannan waka. Yanzu karfe 3 na dare ne da minti kusan 13 a nan Washington DC, ana kuma tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC din. Yanzu kuma ga Usman Kabara da shirinmu na gaba.
Nakasa ba kasawa ba.
Nakasa ba za ta samka tawa ba.
Mai sauraro assalamu alaikum, barkanku da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba wanda ni Usman Ahmad zan gabatar. A makon da ya gabata, in ba a manta ba, mun tsaya ne inda wakilinmu na jihar Bauchi Abdul Wahab Muhammad yake tattaunawa da wani bawan Allah Hamza Waziri Muhammad wanda yake da bukata ta musamman, amma kuma ya gama haddigirin sa yana bautar kasa a yanzu haka tare da koyarwa a kwalejin kimiyya da fasaha ta tare Ali Polytechnic dake Bauchin Najeriya. Ya tsaya inda yake bayanin yadda aka ya sami kudin tallafin karatu ya fita domin yin digirin sa na farko da na biyu, duk da yake bai karasa na biyun ba ya dawo. Ga ci gaban hirar ta.
Na fara neman scholarship a shekara ta 2010, naje na dan yi consultation da mutane a unguwarmu. Akwai lokacin Allah ya dansa an fama nan secretary kaman guardian, haka nake biya masu ko ga manufofi na hoci. Ah, it's a welcome idea, go ahead ka ci gaba da cin manufofi. Naje nan sai na rubuta application na kai scholarship board. Daga nan dai ina zuwa kullum, Allah ya hada ni da kwamanin secretary ana ce masa Muhammad Hassan a yau, bana mantawa da shi. Duk wanda ya ji na zo zai sauko yana haba da ni, dana ne ka dori ga abin da aka yi, hatta kai da ta kawo an rubuta memo an yi hada file an tura file Office Commissioner of Education a lokacin. Ya ce mun ana eh, na ce baba ya ce sai ka je ka dan yi follow up. To ni ban san ma me follow up a lokacin mu, shekara ta 2017 ne. Yace ka je ka duba ga ya progress na file din. Wata na 6 nayi ina zuwa ba dare ba rana don in ga commissioner. Allah bai sa gangan shi ba, har na saba da mutanen ofishin. Fatan wata rana sai aka mun wai aka ce commissioner ya zo. Na tashi na shiga keke na fit na je ce ran kai dai da abin da ya kawo. Sai ya ce mun file dina bata zo gaban sa ba. To kuma sha'aninka yau da kullun an san ka, na samu na haɗu da wani baban aboki na a wajen. Ya kai ga ya dauko mun file din na ganta da ido. Sha'aninka da yaranta, sai na ce masa ranka ya rade gacin file din a can.
Shi
commissioner gacin file din a can. Dan bakinsa sai ta inda yake shiga ba ta nan yake fita ba. Ba ku da godiyan Allah, waye, na ce masa ranka ya rade. Kai hakuri, ban sani ba. Dauka file din ka bar office din. Kada ka manta a lokacin mahaifina sitting commissioner ne shi, amma bai san wane ne. dauka failin ga gabar office ne na ba roƙon duniyar nan da banye ba file ta je ta dawo sai aka ce mu ruwa ya jika file a office commissioner ba a san me gwamna ya rubuta ba bayan nayi shekara 2 ina nema ba dare ba rana kuma ni ne na farko na kashaccen da na nemo a jihar Bauchi to har na kusa hakura sai aka kawo Sagir Aminu Salim Sagir kuma ya sani tun ina yaro saboda yana zuwa wajen wansa wan banka tagun na yanzu Alhaji Kabiru Salim mai gida yake a gare ni muna wasannin dore bari da Fulani tun ina yaro kuma yana dora ni akan hanyar yanda zaka iya zan iya neman taro da shi da na ji haka sai na dauka file dina na hada ta gaba daya na ji na ce masa kuran kai da faji ga abin da yake ga yake to ba ni nan idan yana da daga cikin rabonka zaka samu scholarship na kai a cikin sati biyu aka kira ni aka ce an bani scholarship na zo na tafi makaranta
to scholarship din da aka baka karatun a ina ne kai
an bani scholarship na tafi Dubai to kudin da aka bani a Dubai foundation kawai din to da naga haka sai na ƙara rubutawa gwamnati ina neman alfarma da su bani izini na tattara wannan kudin na koma Malaysia na je na karanta full degree course a fannin business administration na graduate amma na rubuta musu akan zan je na information technology abin da yasa kuma hakan bai kasance ba shine irin wahalan da na sha ta wajen sake mini kudin scholarship din
wanda ana ba ka wata naira
daga farko dai da za a ban scholarship din an dan samu arithmetic mathematic arithmetic problem ba a sake kudin ba dai an bani dala a lokacin dala 9000 instead of dala 10000 amma na ai calling attention din gwamnati ce mu ga shi an yi samun miskila a waje kaza kaza suka ce eh to an gyara to da na tafi karatun nan na yi requesting dama kowace shekara in na gama karatu zan turo report dina wannan dai makin nawa qualified a bani na shekaran da nake ci to na yi haka na ji shiru hakan ya sa na tattaro na dawo na zo na ce to gari shiga na gani ko zan iya samu na je ofishin commissioner of finance na gan shi mun tattauna to fortunately ina sakowa sai ga accountant general to ya sani kullun yana wucewa goben gida zai dago min ce masa Allah a taimaka a bani sauran kudi na na koma na ikara sai ya dauka naira miliyan 1 ne to ya bani ce masa a taimaka dai in na tafi wannan kudin jirgi ne to shi ma dai yake ce min wannan din ma an taimaka ne ce masa na ji na gode to wannan dalilin da aka samu na rashin sake min kudi na shi suka yi delaying na har cost din franchise cost ne wanda aka kawo ta daga Ingila ya zo ya kare babu yanda zan iya dole na sake canza course na canza course akwai babba na lokacin yana TPS na bi ta hannun sa to shi ma dai hakan aka yi haka karshe ya ce mun gwamnati ba ta da to dama mun yi da wajewa na ga yawa mahaifi na ko ya ake ciki dai na san ba za a banni dai haka ba ban yi karatu mahaifi na ya ci gaba da daukan nauyi na har na samu na kammala degree na farko na fara digiri ne yanzu ina cikin kokarin na yi thesis na wadai ban karasa digirin na dawo saboda wa'insu kallon lura
to yaya rayuwa ta kasance a tsakaninka da sauran abokan karatu don dai cewar kai din nan za a samu wato wasu matsaloli musamman da ko zuwa gwagwarmayar yin karatu da zuwa wasu abubuwa ya kake kallon kanka tsakanin su kuma yadda ka cigaba da rayuwa
to a alal haƙiƙa da idan ka samu kanka a ƙasar da ka ci gaba kowa kowane irin jinsi kake ko kuma kowane irin lalura kake ɗauke da shi tana daidai da kowa ne a cikin jama'a to ƙasar da nake kuma ƙasa ce da ta ci gaba akwai provision wanda zai akwai tanadi wanda zai baka dama kai ma ka nuna bajintanka ba tare da kasawa to yanayin rayuwa a cikin wannan babu wani matsala kana da ban gida kana da hanyarka daban so kawai abin da ya rage maka shine aiki da kwakwalwan kuma cikin Allah cikin ikon sa upon my graduation na kasance ni ne project dina da nayi project now was the best kuma I emerged the best presenter a gaba ɗaya faculty
wannan dai daukaka da kuma jajircewa da kai har Allah sa ka yi fice fannin karatun da kai kenan dama ka kujin aniyar dan da cewa duk da wannan da kasa zaban al'umma ba kawai mu kasa shi kasa ba
wannan gogurmaya da nayi duka akwai manufa a cikin ta na farko dai nayi wannan gogurmaya ba a ba na nuna ni dan kowa bane nayi gogurmayan nan don na bawa dama wa ƴaƴan talakawa su gane cewa idan da niyya za su iya yi su ne saboda naje na fara neman wannan scholarship din a wanda ba ni ba dan kowa ba kuma har na samu naje nayi karatun nan na dawo yanzu ina bautan kasa na ina koyarwa
menene su dalibai za su ga su ga sunan kuma ga wani ne lalura yana koyar su ya kike gani kuma da sauran al'umma suke kallon
to a gaskiya dai dalilin da yasa na shigar mako malanta shine ina gani ta wannan hanya ne kawai za ka isar da sakonka cikin sauki saboda idan ka shiga aji kai kake da ajin sai abin da ka faɗa za su ji to cikin wannan za ka iya yanzu muna cikin al'umma ce wanda idan kana da nakasa ana ɗaukan ka kaman kai wani lalura ne ma tunna a cikin al'umman gaba daya to amma saboda yanzu ina cikin aji kuma matasa nake koyarwa zan yi kokari ni a matsayina na mai nakasa za su gani nakasa fa ba kasawa bane
Hamza Waziri tare da Abdulwahab Muhammad sai mu ce anan zamu dakata sai mako mai zuwa zamu karkar wannan hira idan Allah ya kai mu a madadin duk wanda suka taimaka wannan shiri ya kammala musamman Julie Levis Gresham wacce ta tace mana sautin Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa mu zama lafiya
kuma Allah gaida Usman yanzu kuma ga sharhin wasu daga cikin jaridin Ghana
zamu fara sharhin na yau ne da jaridar Daily Graphic a labarin ta shafin farko an kama iyan Ghana mutum uku game da zalunci na kuɗi sama da fam miliyan 5 wannan labari dai ya nuna cewar wasu iyan Ghana mutum uku ne suka zalunci wasu iyan Birtaniya su 16 kuɗi da ya kama fam miliyan 5 dayan waɗanda wannan lamari ya ritsa da su wata mace mai shekaru 71 da haihuwa tare saranta sai kuma wannan labarin dake da kanu kamar haka kasar Ghana da Cote d'Ivoire sun kulle yarjejeniya na karfafa dankon zumunci wannan labarin ya nuna cewar kasar Ghana da Cote d'Ivoire sun kulla wata yarjejeniyar kawanci da kuma na fahimtar juna guda uku wanda zai baiwa kasar Ghana da Cote d'Ivoire damar karfafa zumunci na hadin kai da kuma kyakkyawar danganta har yau dai a jaridar Daily Graphic ma'aikatar ministar kuɗi ta samu wani na'urar da zai check tare da tabbatar da tantance kasafin kuɗin shekara na gaskiya ita kuwa jaridar da Business and Financial Times babban labarin ta kira akai ga gwamnati da ta jagoranci yakin da ake akan almubazaranci ta biya ta na'ura ko kuma electronics sai kuma wannan labarin inda ake nuna cewar za a shafe tsarin karatun nan inda kolejoji ke danganta kansu da jami'o'i har su kuma su kai munzalin da za su yi tsayawa da kansu ministan kasa wanda ke kula da ilimi mai zurfi professor Kusiyanka shine ya bayyana haka cewar za a kawar da urin wannan tsarin sai kuma wannan labarin inda ake kira ga ma'aikatu na kwararru da su yi kokarin yayi duk waɗanda ba su kai munzalin da za a iya kiran su kwararru ba sai kuma jaridar Ghanaian Times gwamnati ta yi kira ga masu sukarta da su tona asirin sunayen jami'ai masu cin hanci jaridar ta ce daga bakin ministan labarai Honorable Mustafa Abdulhamid gwamnati ta yi kira ga masu yaƙi da cin hanci da duk waɗansu masu faɗi aji da su fito ƙarara su bayyana sunannakin jami'ai na gwamnati da suke da hannu dumu-dumu a cikin cin hanci Har yau dai a shafin baya na jaridar Ghanaian Times wani labarin ne an kaddamar da rahoton yawan al'ummar duniya na shekara ta 2012. Labarin ya nuna cewa wani rahoto na yawan al'ummar duniya na baya-bayan nan da aka gabatar yayi kiran da ayi watsi da tudda Allah wadai ko kuma ayi fatali da duk wadansu dokoki dake haramtawa mata samun cikakken labari dangane da jima'i da kiwon lafiyar haihuwa. Da wannan sharhi na jaridar Ghanaian Times muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau. Radwan Allah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka bar mana akan na'ura.
Assalamu alaikum, mai magana Alhaji Hayatu, mazaunin Bayelsa. Sai ku kuka da lokacin yau ne aka ga an kuma sai mun sako ganin wa da ilimin musulmi ne na lokacin da mai ilmila har zuwa na 15 sai su amin sai su amin kamar su ya Allah sai da mun lalace wallahi mun wa Ahmad da kai shi wa Ahmad yansha a garin musulmi sai da mun lalace don Allah ta taimaka mana. Ni ne Sani Zalal da ke guru Hausare a jihar Yobe. Shirin na kafa ba kansa da na Usman Ahmad Kabara da yake. Ya kamata sashen Hausa na biyu su gayyato da su kuma sadan Ladi Katsina shugaban alƙalan alƙalan jihar Katsina wurin manajan kokarin da yake akan guragu a Najeriya. Ba wa Allah na rayuwar su kadai akan guragu ta karewa da makasarsu. Kuma wannan shirin yanzu biyu ne sashen Hausa suna ba da karama guragu suna faɗan albarkacin bakin su. Gurbi ne a Najeriya an ɗauke shi makasarsu sai dai a ringa ba shi sadaka. Ya kamata a ce gwamnatin Najeriya da gwamnatin Najeriya ta ringa bada tallafi akan guragu.
Mai magana Ahmadu Abacha Macina daga jihar Yobe. BOA Hausa don Allah ku bamu dama in yi lokaci akan yan majalisun mu na yankin Amurkuwar Macina waɗanda tun da muka zaɓe su kai watsi da mu suka tafi ba ku wani aiki kuma da su kai mana ci gaba har zuwa yanzu. Hakika mun tura mai kata ta baɗe mu da hayaki kuma mun yi zaben ta mun dare a zaben da muka gudanar 2015 wajen zaben yan majalisun mu to amma ba mu nasara insha Allah a kullum rakin dalanci zai dawo.
Assalamu alaikum sashi Hausa sunana Muhammad Abdul Duka ina kiran ku daga Lagos. Zan da yin ra'ayi ne game da kwami da kwastan suke yi na motocin da suke cewa su su ra'ayi na in dai har kwastan za su yi wannan abu to shi ma ya kamata su sauka kuɗin duti duka abin da suke karɓa na duki gaskiyar magana ya yawa gaskiyar magana idan har suna son duk mutumin da ya shigo da mura ta fara wuniyar hanya a kama su to sai su sako da duki wanda duk mutumin da zai biya duki nan ba da muke shi tsakanin mu.
Yanzu kuma sai labarai a takaice.
Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya faɗi cewa yana ɗaurin laifin dukkan tashi-tashin hankalin da ke faruwa a Myanmar kan shugabannin sojan ƙasar. ‘Yan ƙabilar Rohingya sama da rabin miliyan suka tsallaka iyaka zuwa ƙasar Bangladesh da ke makwabtaka da Myanmar a ‘yan makonnin nan. Mutanen da yana gujewa gallazawa da sojojin bamu ke yi musu bayan da ‘yan tawayen Rohingya suka kai wa jami’an tsaron ƙasar hari. Dubban mutane sun ɗunguma akan tituna a birnin Mogadishu da kuma wasu manyan biranen Somalia a jiya Laraba suna allawale da waɗanda suka kai mummunan harin da ya kashe kusan mutane 300 tare da raunata wasu fiye da 400. Zanga-zangar da aka yi a birnin Mogadishu na zuwa ne a matsayin mayar da martani akan kiran da magajin garin Mogadishu ya yi na a gudanar da babban gangami don yi wa waɗanda aka kashe da waɗanda suka jikkata a harin na mota da aka kai ranar Asabar ɗin da ta gabata addu'o'i. Wata wakiliyar hukumar zaben kasar Kenya ta yi murabus mako guda kafin a sake zaben shugaban kasar da ake shirin yi abin da ya kara rurutu wasu rikicin siyasar kasar da ke a gabashin Afirka. Rosalind Akombe ta fitar da wata sanarwa a birnin New York a jiya Laraba tana mai cewa zaben da ake shirin yi ranar 26 ga watan Oktoba ba zai cimma mizan da ake gabatar zai zama sahihin zabe ba.
To masu sauraro da kuma kawo ƙarshen shirin namu na hasbi a daidai wannan lokaci amma da misalin ƙarfe 4 agogon Najeriya da Niger kamar da Chad wato uku na agogon Ghana za ku ji wata tawagar abokan aikin mu Allah da wasu sabbin rahotanni. Kafin nan bari mu mika sakon ta'aziyya ga shugaban majalisar malamai na kungiyar Jama'atul Izzatul Bidiya wai kamata sunna a Sheikh Muhammad Sani Hayajingir bisa rasuwar mahaifiyarsa da fatan Allah ya ci kanta amin. yanzu a madadin Sarfilu Hashin Gumin Litani gabatar da shirin da kuma Solomon Abu da hada mana shi wannan shiri sai kuma injiniyar mu Malama Zainab Abdulrahman da ta daidaita mana sautukan daga nan sashin Hausa na muryar Amurka ni Mahmud Lalo nake cewa ai hutun ƙarshen kwato a wani lafiya.